This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Ta'almasi Garba ke shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sojojin Isra'ila sun faɗa a yau Asabar cewa sun kai hari akan wasu wurare da 'yan tawayen Houthi suke a yammacin ƙasar Yemen sakamakon wani mummunan hari da 'yan tawayen suka kai a Tel Aviv a ranar da ta gabata. Hare-haren na Isra'ila su ne na farko a ƙasar Yemen tun bayan yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba. Harin ya taɓa wasu wuraren ajiyar kayan soja a yammacin birnin Hudaida mai tashar jirgin ruwa, babbar tungar 'yan Houthi, inji rundunar sojin Isra'ila, inda ta ƙara da cewa harin nata ya kasance martani ne ga ɗaruruwan hare-hare da ake kaiwa ƙasar Isra'ila 'yan watannin nan. Mai magana da yawun Houthi Muhammad Abdulsalam ya rubuta a dandalin sada zumunta na X cewa Yemen ta fuskanci tsantsan zaluncin Isra'ila, inda ta kai hari kan wuraren ajiyar man fetur da tashar wutar lantarki a lardin. Ya ce hare-haren na nufin ƙara wahalhalu da jama'a ke ciki da kuma matsawa Yemen lamba ta daina goyon bayan Gaza. Jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jiragen saman Rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a Ukraine, inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari a kan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Gwamnan yankin Kharkiv Ole Sanyubov ya ce harin makami mai linzami na kiran Iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a ƙaramin garin Barvinkov da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda suka kashe mutane biyu tare da jikata wasu uku. Sai dai bai bayar da cikakken bayani game da wurin ba, amma ya faɗa a manhajar aika saƙo na Telegram cewa sama da gidajen fararen hula 50 da gine-ginen gudanarwa da na kasuwanci su ma sun lalace a harin. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun harba makami mai linzami na Iskandar guda hudu a harin cikin dare. Dakarun tsaron saman Ukraine sun kasa harbo su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kaman da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar China ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da ɓacewar wasu fiye da 30, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Asabar. A cikin 'yan kwanakin nan, ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar China, wanda ya haddasa ambaliya da ɓarna mai yawa. Gadar da ke lardin Shanzi a arewa maso yammacin ƙasar ya lankwashe sakamakon ruwan sama da ya sauka ba zato ba tsammani da ambaliya a daren ranar Juma'a, a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar China Xinhua. Kamfanin Xinhua ya bayyana cewa an gano dukkan mutane 12 da lamarin ya rutsa da su a birnin Shangulo a cikin motoci 5 da aka tsamo daga kogin da ke bin ƙarƙashin gadar. Ya ƙara da cewa akalla mutane 30 ne suka ɓace, kuma binciken farko ya nuna cewa motoci 17 da manyan motoci 8 ne suka fada a cikin kogin. Sannan a hankali, layukan intanet na kamfanonin jiragen sama sun fara dawowa yau Asabar bayan da dillalan sadarwa na duniya da bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi suka fada cikin wani rudani sakamakon ɗaya daga cikin manyan katsewar layukan intanet a cikin 'yan shekarun nan sakamakon sabunta matakin tsaro. Fasinjoji sun yi cunkoso a filayen tashi da saukar jiragen sama a ranar Juma'a don jiran labarai, yayin da aka soke tashi jiragen sama da dama. Kana masu gudanar da gyare-gyare sun kokarta don shawo kan lamarin bayan sabunta wani shiri da ake amfani da shi a kwamfutar Microsoft wanda ya rushe a faɗin duniya. Kamfanonin jiragen sama Amurka da dama da filayen saukan jiragen sama a duk faɗin nahiyar Asiya sun ce yanzu haka sun fara aiki tare da dawo da ayyukan shiga Hong Kong da Koriya ta Kudu da kuma Thailand. Kana galibi ayyuka na komowa kamar yadda aka saba a India da Indonesia da filin jirgin sama Hanna Shangih na Singapore ya zuwa ranar yau Asabar. Microsoft ya ce batun ya fara ne da karfe 7 na yamma agogon GMT a ranar Alhamis, wanda ya shafi masu computer Windows masu amfani da manhajar tsaron yanar gizo ta CrowdStrike Falcon domin kariya daga masu kutse.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Barkanmu da shigowa zauren BOA. Har yanzu muna kasar Ghana, inda muke tattaunawa kan harkar gudanar da mulki. Da bayanan Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwa a bangaren Zango, kuma ɗan jam'iyyar NDC za mu tashi a yau. Bismillah Alhaji.
In ka duba, bankin Ghana, babban bankin Ghana baki ɗaya, ta ɓoye yanka kuɗi biliyon 77 na CD na Ghana. Aka ba wanga gwamnati a ɓoye, wanda yake yayi tsabanin doka, yayi tsabanin tsari, wannan kuɗin an cinye, ba mu ga cin gaban shi ba. Gashi wato lamarin miliyon biyu da digo biyar na dola, wanda aka ce wai za a yi taba motoway da shi, duka ya an cinye, ba mu ga inda kuɗin nan ya bi ba. Muna da miliyon 11 da digo 8, wanda yake an ce wai za a yi falugu damu da shi. Falugu damu nan shakaran jiya an tambayi wato naibin shugaban kasa, wanda ya taba cewa ma an yi ankari. Da ya je wurin mutan garin suka tambaye sa, ina wannan damu da aka sa kuɗi miliyon 11.9 na dola? Sai ya ce Allah ya yarda in ya zo wannan ya yi cika wannan alƙawari. Wato an ci wannan kuɗi kenan. Irin wanga cin hanci da rashawa da ɓanna da kuɗin Ghana, wanda yake ana yin sa kuma da a fili ƙiri da buzu, babu wai ana boyewa, kuma ana yin sa ne wato brazenly, ba wani kunya, ba wani shakka ciki, kaman ba doka ba komai, shine ya kawo Ghana inda muke yau. Saboda shi babu wanda ke cikin garin nan da zai gaya maka wai an ce wai an yi free education nan na wato amali da makarantar secondary Ghana ya zamo kyauta ma dukkan wato iyaye. Constitution na Ghana Article 25, wanda yake MPP ba su zo sun zauna ba, manyan su lokacin da aka kira su zo su zauna a yi wanga constitution, suka ce ba su zama da wato makera da matan kasuwa a ce wai za a yi doka. Sai sa ba su zo ba manyan su, mu ne manyan mu suka zauna suka yi constitution nan. Shafi 25 suka sa dole ne a yi secondary, wato makarantar secondary ya zamo kyauta mai iyaye. Saboda me? In an yi haka ya taimaka a samu mutane da yawa sun yi karatu. Akan haka nan, wani BEA zuwa yau yana muna takaman shi ya kawo yayi free SHS. Abinda dokan ya nuna shine cewa a yi shi amma kaɗan-kaɗan, ka tashi kai tsaye kamar yadda muka yi yau, ya kawo mana matsala. Mu yi shi kaɗan-kaɗan zuwa shekaru, wani shekaru kaɗan, kaga mun cimma burin wannan kyautan makarantar secondary. In ka duba ma, His Excellency Don Dramani Mahamman kamin ya bar sarauta shine wanda ya fara yi, yace waɗanda ke zuwa school su dawo gida ba wai suna kwana daga school ba, dukkansu su tafi school na makarantar secondary, su tafi kuma ba da wai sun biya wani abu ba, su tafi kyauta. Kuma an yi haka nan, kuma niyyar shi da sabon shekara inda yayi nasara sai a kara wato waɗanda kuma suke kwana daga school, sai Allah bai masa nasara ba ya fita. Saboda shi ba wani rigima ba da a kawo batun wai an yi makarantar secondary ya zamo kyauta, menene an yi yaki, an yi COVID shine sababin wato matsalan da muke ciki. Matsalan da muke ciki kamar yadda na riga na nuna maka shine cewa an yi ɓanna da kuɗin Ghana. Ya za a ce wai a samu mutum ɗaya wai ta zamo minista, ayi satan kuɗi har ya kai miliyan 100 cikin dakin ta bata sani ba miliyan 100 dan Allah na dola fa bata sani ba saboda kudaden sun yi yawa bata san inda ina ta samu to ina so ma in tambaya in akwai wanga kuɗi hannunta ba kamata yayi ita dake cikin gwamnati ta kai kuɗin banki saboda waɗanda ke neman bashi rance su iya su je banki su samu rance wato tattalin arziki da kuma kasuwancin gane ya bunƙasa ba sai ta aje daki haka kuma muke samu mutane daban shakarin jiya minister wato naibin ministan tattalin arziki da ya rabu da mu ya rasu ya mutu aka binne shi yau an fito mura da shi karara in ka je cikin bank accountin shi ya bar miliyan na dola 30 shi kade yaro ɗan samari shekara bai kai shekara 45 ba dan Allah don annabi wani aiki yayi kowa ya san wannan wato samari ba wai ga aikin da yake da shi yana yi ba kamin su zo gwamnati da ya zo gwamnati ma inda aka sa shi budgetin su duka baki daya bai kai wannan miliyan 30 sa'an nan yazo ya zama naibin ministan tattalin arziki kenan dukkan ministotin da waɗanda ke cikin gwamnatin su ke raba kuɗin kasan su sa kwatakun su biya bukatun su biya bukatun wato families saboda me ba su tausayin talakawa ba su wato kishin cin gaban kasan mu na Ghana ba su kuma shakkan za a yi musu wani hukunci saboda me sun wato tattara kotun kolinmu in ka je wurin ɗan sanda su suka sa mutanen su har a samu ɗan sanda su fito kiri da buzu suna wato jegan su ne yan wato jam'iyyan da ke kan sarauta wanda yake yayi sabanin abin nan dokan kasan nan shi sa abu ne kawai wanda yake rashin kula da irin niyya na banna da kuma bannan da aka yi shi ya kawo mu inda muke yau
mun gode babu wani follow up question da zamu maka saboda inda kaje ka fada dangane da batun corruption cin hanci da karban rashawa kai zargi sai sazan koma wurin garo fusiga domin mai gidansu shugaban kasan mu gabaki daya ya nuna mana karara a lokacin da za a nada shi ko kuma aka nada shi cewa in ka ce kai ka zo cikin gwamnati don ka samu arziki ne ba wurin neman arziki kenan ba ka je ka nemi fagen kamfanoni masu zaman kansu nan ne ake samun kuɗi to sai gashi yanzu irin zargin da ake wai gwamnatin ku Cecilia Dapa ta aje kuɗi a gida jan kuma shi kuma an same shi da kuɗi makudan kuɗi akwai ire-iren waɗannan ƙararraki da ma an kai gaban hukuma waɗanda za su yi kamata su ja kunni sai a ce ana bincike ƙarshe baka jin ya aka ƙare me zaka ce dangane da wannan
to sunana Alhaji Gadon Fusiga na Fadama
maganganun da dan wala Najiru yake ta faɗi nan magana ne da kaman mai ne bisa kan ruwa fa wani fahimta cikin yau matan ga batun silsila da banda kuke tambaya na batu in dai si Najiru lalle ya tabbata kaman an kudin kasan Ghana ne matan ga ta sata ko ai ko shi ma ai ya kai ta court kudin nata ne wai kare da kudin sa dole yake dan yin nama baka da hanyar da zaka tare kudin nata ne in dai ka san kudin ba nata bane ga hanyar court aje ko baka bane batun tan nan bai ga court ba an ce wanda ya san kaman kudin shi ne izo saboda ka his excellency Nana Addo Danko Akufo-Addo yake kaman shi gwamnatin shi idan ya baka position in da ka zo ka nemi ne to maza ka tattara kayan ka kage an bude fage wanda ya san da zaman batun kudin ga mai ci zo yo wata nawa Najiru yana zamne na ba shi inda ya san kaman kudin gwamnati ne wallahi gobe ya fara process me yasa zai ke kaman don shi Najiru na so ya ga mana kaman yanzu jagisin Ghana ga duka su duka MPP ne abun da yake so ya ga min kenan jagisin nan ba suna zama a ce kasan Ghana bane ko suna zama don wani jami'in siyasa ne ba Ghana suke ma aiki ba ina ruwan jage na ruwan hukuma da KNDC ne ko KMPP ne ja ka doki ragon wani cikin daren ga daga Fadama ka kewa don saboda ka zama MPP ayi arike kaka gani in baka ge ka kwanta kurkuku ba siyasa abun da nake so in fadi karshe ne kagan dan wana Alhaji Kamal ya doko batun kaman wai si da ina cikin mu da mai gidan siyalan Chalmantin inda lalle bayanin da yayi inda haka nan ne ina tama da Alan Chalmantin tun first 4 years mu in ya gan kama abun nan bai zuwa daidai ya kamata ya murabus yake kaman kai shawaran da muka yi ba za haka ba amma bai yi ba mun ba shi Ministry of Trade and Industry ya je har shekara furu muka koma muka win election muka kuma ba shi the same position lokacin kufo kuma yana handle wannan position siyasa takara ka je yana nema ya lead party sai bai samu ba Allah yake kaman this time around ba umiya ne musulmi ne shi zai zo Ghana he is the first Muslim in Ghana da zai zama president zai shiga Jubilee House da Qur'ani shine Allah yake bai so ya yi takasan sam da mu dukan su ba su son Qur'ani amma da iko Allah an rasar da bumiya da Qur'ani cikin kasan Ghana ga insha Allah
da waɗannan bayanai na Alhaji Gado Fusiga na jam'iyya mai mulki a Ghana zamu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma a shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Malam Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja dake son jin tarihin kasar Masar ko Misra. To idan masu tambayar na saurare an dace mun samu tuntubar masanin tarihin kasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini. Shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa tambayar kamar haka
to da farko dai waɗannan masu tambaya wato Malam Abubakar Yahaya da kuma Bala na Yashi Ungoriya Yashi dake Lakwajen jihar Kogi ita kasar Misra kasa ce wacce take mai dimbin tarihi kuma tarihin ta yana da tsawo kwarai da gaske domin kusan mafiya yawa daga cikin annabawan Allah wato sun zama a wannan kasa ko kuma sun ziyarci wannan kasa ta Misra sannan abinda masu sauraron nan ya kamata su fara fahimta shine Misra da yanzu da Misra da akwai bambanci bambancin ba wai na kasa ba ita dai wannan kasa ce ta da ta Misra da aka yi bayanin ta a cikin littafin da aka saukar a sama kamar linjila da kuma alqur'ani mai girma duka sun yi bayanai akan annabawa da kuma manya-manyan mutane musamman waɗanda suka mulki duniya wanda suka yi zama a wannan kasa ta Masar daga cikin in muka duba annabi Yusuf wanda yake dan annabi Yakubu yana daga cikin annabawan da misali ga addinin musulunci Qur'ani ya kira sunan Misra kai tsaye dangane da kissa da kuma tarihin annabi Yakubu da ƴaƴansa da kuma musamman dansa annabi Yusuf alaihi salam to kaga kasa ce wacce annabawan Allah suka zauna a cikin ta da yawa sannan in muka dubi annabi Musa alaihi salam da kuma sarki Fir'auna wanda dukansu gaba daya kaga a wannan kasar ce ta Misra sannan annabi Isa ma dan Maryamu shi da kansa wato ana danganta shi da alaka da wannan kasa ta Misra kamar yadda na fara bayani a farko shine in ka dubi kharifa wato ainihin wato tsari na map ko kuma atlas na kasar Misra din ta da ta yanzu wanda ta kunshi wani yanki na kasar Isra'ila ta yanzu da wani yanki na Falastinu da kuma wani yanki wanda yake na jaziran Larabawa a halin da ake ciki yanzu sannan kuma daga cikin garuruwa waɗanda suke masu tarihi a ƙasar ta Misra yanzu in ka tafi a unguwa ko garin da ake ce masa Giza a nan ƙasar ta Misra za ka ga ababen tarihi waɗanda an yi su ne tun zamanin annabawan nan da na ambata ko kuma makafin lokacin sannan kuma daga cikin manya-manyan garuruwa har yanzu masu tarihi akwai Alexandria wato kamar shi wannan gari na Alexandria gari ne wanda yake ya amshi sunan wanda Qur'ani ya kira shi da sunan Zulkarnaini to shi asalin sunansa kenan kuma tarihi yana nuna cewa shi din nan yayi zama ne a wannan yanki ko kuma a wannan gari na Alexandria din. Sannan kuma har yanzu daga cikin waɗanda ake bayani akwai Luqmanul Hikma ko Luqmanul Hakim, shi ma ana ganin yana da alaka na ainihin zama a wannan gurin, wanda shi yasa ake musu lakani da cewa su din nan ba annabawa bane amma manya-manyan waliyan Allah ne. To saboda haka ita wannan ƙasa ta dade wato tun shekaru dubbai kafin zuwa Annabi Isa alaihi salam da kuma kafin zuwa musulunci, kasa ce wacce ta rayu bisa daula da ainihin sarakunanta. Sannan kuma wato sun kware wajen ayyuka na sana'a tun farkon duniya, abin da ya shafi gine-gine da kere-kere da kuma ainihin noma da kuma tsara abubuwa wanda ɗan adam zai gani yayi sha'awa da kuma adana abubuwan da ake so su dade. Alal misali, sarakunan su in sun mutu da su da iyalansu akan shafe su ne da wata irin wato ainihin kimiyya ta su tun wancan lokaci, wadda har yanzu duk da an kawo ci gaban zamani a yau, to amma duk da haka ba a gushe ba, ana taƙo irin waɗancan abubuwa na alatu da kuma gawarwaki da aka binne tun waɗancan shekaru dubbai wadda ake samu. Kaga sun dade kenan da samun kimiyya tun a wancan lokaci. Sannan kuma shi Malam Abubakar Yahaya da Malam Balana ya Shilokoja da kuma dukkan wasu masu tambaya akan wannan kasar, to kamar yadda nayi bayani, kasa ce wacce ta shahara akan ilimi, wadda in muka dubi tarihin jami'a wadda kusan ita ce jami'a ta farko a duniya, Jami'atul Azhar, wato ma'ana Jami'ar Azhar, wadda a yanzu ta kai shekara kusan 1500 ko ma fiye da haka, to a wannan kasar take ita wata Misra. Sannan kuma annabawa da wanda muka yi bayani da wanda bamu yi bayani ba, yawanci wani dalili ya sa ko sun je bakwanta ko kasuwanci ko neman wani abu ko kuma sun keta ta wannan kasar ta Misra. Don haka kasa ce wacce take da dimbin tarihi, kuma tarihin bai tsaya ga da ba. Har yanzu zaka ga wasu abubuwa in ana bincike a kai zaka ga an koma zuwa ga wancan ainihin tarihin na farko, duk da dai gashi an samu ci gaba a yanzu. Kuma har yanzu wannan kasar kasa ce wacce ta shahara wajen ainihin wato tsara dabaru na yaƙi tun a wancan lokaci. Kuma abin da zai ba wa masu sauraron nan mamaki shine yanzu kasar kusan ko ina larabci ake yi, to amma sai mu koma mu ga cewa mafiya yawa daga cikin waɗanda suka zauna a kasar har suka shahara to ba larabawa bane. Yanzu ka dubi shi Fir'auna da ake ta bayanin sa wanda ya zamani da Annabi Musa, kaga shi ba kike ne ai. Sannan kuma waɗanda suke a ta gubarmaya da shi a wancan lokaci su kuma Yahudawa ne, mutanen ƴaƴan Banu Isra'ila ne. Sa'annan kuma da wasu larabawan da ma wasu kabilu wadda in ma larabawan ko larabcin ya haɗe su gaba ɗaya, ko kuma ainihin wato a kitancin ya haɗe su ko kuma Yahudancin ya haɗe su, don haka su ma ba a jin labarinsu, amma da an yi tarihinsu kuma suna nan a wannan ƙasa ta Misra. Sannan kuma har yanzu idan muka dubi addinin Christianity wadda yake mun yi bayani akan Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam, wadda shi ma yana da alaka da wannan ƙasa ta Misra, to idan muka dubi kristocin da suke ƙasar Misra a yanzu za ka samu kiddawa ne, wato Coptics ne shi. To kaga wannan tarihin na da wannan aƙidar da aka taso a kai, to ita har yanzu ake binta ba a canza ta ba. Sannan kuma akwai gurare masu tarihi irin su ainihin wato Tsoro Sina'a ɗin nan, wadda Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam akan wannan dutse, to kaga duk a wannan yanki na kasar Sinai na kasar Misra ɗin suke a wannan lokaci. Sannan kuma akwai abubuwa itatuwa musamman kamar itacen zaitun wadda akalla takan yi shekara 4000 ko ma fiye da haka, duk ana samu a wannan kasa ta Misra. To in muka dubi tsarin gaba ɗaya tun daga Jordan ya gangaro zuwa su ainihin a Israel wato Isra'ila kenan da su Palestine da kuma su kasashen Larabawa irin Saudi Arabia da kuma ainihin ya gangaro nan yankin mu na Afirka irin su Ethiopia da makamantansu. In ka dubi tarihin da a wancan lokaci har zuwa abin da shafi su Iraq irin su Turkey da makamantansu, to duk waɗannan yankuna na duniya su ne Allah madauki sarki ya fi saukar da annabawansa a gurin. Sannan bayani da nayi a baya dangane da abin da ya shafi zurkan laini wato a Alexandria kenan, wadda ana bayani akan cewa shi ma bakar fata ne, amma duk da kasancewarsa bakar fata ba abin da zai ba mutum ba mamaki ba ne. Domin ne domin ai ita Misira a yanzu tana nahiya ce ta Afirka, kuma daga cikin dalilan da akan gano cewa wannan Ifiriki ne, ma'ana mutumin da yake Afirka ne, ba wai kawai da bakar fata ake gane shi ba, da wasu abubuwa daban-daban ake ganowa. Bakar fata ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa ake gane cewa mutumin nan Ifiriki ne. To saboda haka bayanai da kuma tarihi akan kasar Misira wato ba za su wadatar ba a ɗan lokaci kankani irin wannan, sai dai kawai in aka ƙara shiga cikin bincike musamman dangane da abinda maluman tarihi suka rubuta a wannan ƙasar, za mu ga cewa ƙasa ce wacce take kusan a duniyar yau tana daga cikin manya-manyan ƙasashen da suke da tarihi, kusan za a ce tun kafin wato annabawa a birin su gaba ɗaya, za ka ɗauka tun daga annabi Yusuf ɗin har zuwa annabi Musa alayhi salam har irin su annabi Isa alayhi salam har zuwa su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duka gaba ɗaya za ka ga suna da alaka da wannan ƙasa. Sannan kuma in muka duba har yanzu daga cikin abin da zai tabbatar maka da waɗannan abubuwan da muke faɗi, har yanzu akwai mutanen Nuba, wanda su mutanen Nuba ɗin nan da su da Halfa wasu suna ɓangaren Sudan, wasu kuma suna ɓangaren Misira, wanda za ka yi mamaki in ka gan su ba ma za ka taɓa zaton cewa suna jin Larabci ba, amma suna da harshen su, suna da al'adun su daban, wanda kuma tun fil azal a tarihi ma wasu maluman suna ganin cewa su waɗannan mutanen Nuba su ne asalin bakakin fata na duniya, don haka a nan ne ma jajayen fata ko su abin nan kibtawan ko kuma Yahudawan ko kuma Larabawan wasu suna ganin cewa a nan ma suka iske su. To amma yanzu duk gaba ɗaya a ƙarƙashin ƙasa guda suna ƙarƙashin ƙasar Misira ne. Sannan kuma in ka dubi arewacin Sudan irin su Wadil Khalfa za ka iske Larabawan da ke gurin dangane da al'adunsu da tsayinsu da kuma yarukansu na baki, to akwai bambanci fiye da yadda su Larabawan Sudan na ainihin wato Jallaba suke yi. Alaƙar su ta fi ƙarfi da ta Misira, kamar da na yi bayani a masu sauraronmu Bala na Yanshi Lakoja da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro, to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani, wasu za a iya gano su ta littafan tarihi, wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama, duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ka tafi ba.
Shek, da ka ce Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne, wato ba
haka
fari ba sosai kamar Larabawan da muka sani a yanzu. Shin Larabawan sun zo sun tarar da baƙaƙe ne a Misira?
To abinda yake faruwa shi ne, idan aka ce Misira ɗin a lokacin ba haɗa ta zama ƙasa irin yadda ake da ƙasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkinta ba. Misali, kaga akwai Kibdawa, akwai Yahudawa, akwai kuma Larabawa, akwai kuma su mutanen Nuba. To kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa. Kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata ƙabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba, saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba. Amma bayan haɗe su da aka yi suka dunkule suka zama ƙasa guda, to mafi yaren jaye da kuma wanda duniya ta fi sani sai ka iske su dulmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko kuma wasu mutanen, don haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin. Alhali kuma abinda zai ƙara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki, ba Misiri a yanzu haka kun ga dai abinda Fir'auna ya yi ba abu ne wanda yake mai kyau ba, wanda kowa ya san wannan a dukkan littafin da Allah ya saukar. Amma su mutanen Misira idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina, ma'ana su ne jikokin Fir'aunoni da suka gabata. To kaga kenan a Fir'auna ɗin kamar sunan sarauta ce, akwai Fir'auna wane, akwai Fir'auna wane,
wato akwai nagari kenan
da zamanin da akwai nagari cikin Fir'aunonin, akwai kuma mugu irin shi wannan Fir'auna kware da gaske. To saboda haka tsarin nasu yake.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar. Yanzu a madadin Sarkin Malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautinsa da kuma injiniya mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun faɗa a yau Asabar cewa sun kai hari a kan wasu wurare da 'yan tawayen Houthi suke a yammacin ƙasar Yemen sakamakon wani mummunan hari da 'yan tawayen suka kai a Tel Aviv a ranar da ta gabata. Hare-haren na Isra'ila su ne na farko a ƙasar Yemen tun bayan yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba.
Jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jiragen saman Rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a Ukraine, inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari akan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar.
Masu sauraro, anan muka saka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.